Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da safiyar yau Asabar 9 ga watan Maris. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jin jama'a ya ce zabi ya rage na Hamas ko ta yadda a cimma tsagaita wuta a Gaza kwanan nan ko a'a. Da yake magana gabanin wata tattaunawar da za a yi a Washington da wata tawaga daga kasar Turkiya, Blinken ya ce Amurka dai na ci gaba da kokarin ganin an kwance dabara a Gaza, duk wada rahotannin da ke nuna cewa wakilan Hamas a tattaunawar birnin Al-Qahira sun fice daga zauren tun shekaran jiya Alhamis. A wannan lokacin, a wannan sa'ar, mun dukufa wajen ganin ko za mu iya cimma tsagaita wuta. Abinda Blinken ya gaya ma manema labarai kenan, ya kara da cewa sannan a yanzu Hamas ce matsalar. Matsalar kuma ita ce ko Hamas za ta yanke shawarar cimma tsagaita wuta ko a'a, wadda za fita amfani kowa. Ya rige nata. Mu dai muna ta aiki wurjanjan. A shirye kasar Turkiya take ta dau nauyin wani babban taron kawo ƙarshen yakin Ukraine, wanda da ita Ukraine din da Russia za su hallara, a cewar shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan, bayan wata ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Istanbul jiya Juma'a. Muna masu bayar da babbar gudummawarmu don kawo ƙarshen yakin bisa tattaunawa, a cewar Erdogan, ya kara da cewa ya kuma jaddada goyon bayan kasar Turkiya ga yaucin Ukraine. A tsawon shekaru biyu na yakin na Russia da Ukraine, Turkiya, wadda membar NATO ce, ta gwammace ci gaba da yin kyakkyawar hulɗar diplomasiya da kasashen biyu, kuma ana ganin za ta yi kokarin ganin an yi tattaunawar zaman lafiya tsakanin waɗannan abokan gaban. Dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ya bayyana damuwarsa kan matakin haramta amfani da kafar TikTok a Amurka gabanin wata ƙuri'ar da Majalisar Wakilan Amurka za ta kada a makon gobe, wadda za ta baiwa kamfanin ByteDance mamallakin TikTok wa'adin watanni 6 ya tattara ya nasa. Tsohon shugaban na Amurka wanda ke takarar sake shiga fadar White House ya rubuta ta kafar Truth Social cewa muddin aka kawo ƙarshen TikTok to kafar Facebook za ta rubanya abin da take yi, ya kara da cewa shi bai kaunar ganin Facebook ta karu. To amma nan take kwamitin yakin neman zaben sa bai ce komai kan ko Trump na da wani ra'ayi game da kudirin na majalisa kan makomar TikTok ba. Shi ma kamfanin Meta mamallakin Facebook ya ki cewa komai. A shekara ta 2020 dai Trump ya nemi haramta amfani da kafar TikTok a Amurka, inda mutane miliyan 170 ke amfani da ita, amma kotu ta na shi. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin ƙasa na jam'iyyar Republican jiya Juma'a ya kada ƙuri'ar nada jami'an da Donald Trump ya fi so don jagorantar jam'iyyar, wanda hakan ya ba shi damar cikakken iko da jam'iyyar. Yayin da ya kama hanyar zama dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar sau uku a jere, an zabi Michael Watney dan jam'iyyar Republican daga jihar North Carolina, wanda shi ma ya goyi bayan zargin da Trump ya yi cewa an yi maguɗi a zaben shugaban ƙasa da ya gabata ba tare da gabatar da hujja ba. A matsayin sabon chairman na ƙasa na jam'iyyar, a ƙuri'ar da aka kada da safiyar jiya Juma'a, sabon kwamitin zaɓin Trump ya sha alwashin ba zai yi amfani da kuɗin jam'iyya don ɗaukar nauyin tarin shari'un da Trump ke fuskanta ba. A ƙarshe, ƙasar India jiya Juma'a ta fara maida 'yan gudun hijirar ƙasar Myanmar, waɗanda suka nemi mafaka bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar a shekara ta 2021, kuma tana shirin ta sakeyar ƙarin wasu cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Mako guda bayan da ta ce za ta kawo ƙarshen tsarin shiga ƙasashen juna ba tare da takardar biza ba. Dubban farar hula da kuma ɗaruruwan sojoji ne dai suka tsere daga Myanmar ɗin zuwa wasu jihohin India, inda ake samun dangantaka ta harshe da ma 'yan'uwantaka tsakanin al'ummomin biyu, wanda hakan ya janyo fargaba ga India saboda yiwuwar tashin hankali ya bazu zuwa Indiyar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Hankalinka a wannan makon, wanda wannan jawabin shekara-shekara da aka shugaban na Amurka suka saba yi da ake maganan bayani akan halin da kasashe ciki, wanda shi mai dauki hankalinka.
To, wannan zaki abin da zaki shi ne babban al'amari a nan Amerika dai a wannan mako ne. Kuma kin san galibi mu masu baki da muke kasan nan mun ji irin batutuwa da aka yi musamman akan harkan tsaron kasa, wanda yake kin san galibi mutanen mu akan samu 'yan Afrika da wasu wurare sukan biyo ta barauniyar hanya ta iyakar kudancin Amerika suka shigo kasan nan.
Hanyoyi
daban-daban suka
amfani. Kun kai sami irin bakin nan da suka shigo ta barauniyar hanya, za ka sha mamaki.
Wallahi za ka sha mamaki. Kuma abin mamaki dukansu, duk wanda zai shigo sai ka ji ya ce ko da kuɗi ba zai sake biyowa ba, haka kuma ba zai bar dan uwan shi ya biyo ba. Amma kuma ina duk da irin wannan kasheni da ake, amma kuma mutane sukan biyo. To, babban abin da ni ya fi
babban kasada ce, kware-kware
gaskiya. So, wannan shi ne ni babban abin da ya ɗauke min hankali, irin ne matakan da shi shugaban ƙasa ya faɗi na neman kare wannan hanya ko kuma ɗaukar matakai na tsaro a kiyaye mutane da suke biyowa wurin.
To, madalla, muna koyi kullum, aka ce duniya makaranta ce baki ɗaya, ko kullum kana koya da kana koyan darasi, kana kuma ganin wani abu sabo da ba saba gani ba.
Gaskiya.
To, da fata Allah ya kare irin waɗanda suke shiga irin wannan hali, ya kuma kawo ci gaba a ƙasashen mu, domin idan ƙasashen mu suka ci gaba, ina tsammani
hakane babu wanda zai taso ya bi wannan hanya mai hadarin gaske.
Haka ba za su yi haka ba. To, Allah ya kawo mana ci gaba a kasashen mu.
Amin sama.
To kamar yadda muka saba ba bari an yi rasuwa a wurare daban-daban bari mu fara da mika gaisuwar ta Asia ta sashen Hausa zuwa ga iyalan marigayi Honorable Peter Agara wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar 29 ga wannan ga watan jiya. Za a kuma jana'izar sa ranar Alhamisi zuwa Ekwa Bishara number 1 a Miyango. Gaisuwar ta'aziya zuwa ga Hajara ta Hamdi da iyalinta duka domin rasuwar yayansu a Jos. Sai kuma muna mika gaisuwar ta'aziya ga Victoria Magid domin rashin danginta a wannan harin da yan bindiga suka kai. Sai gaisuwar ta'aziya ga Nehemia Kim Maji, shi kuma ya yi rashin firkinsa Sami Kura. Muna kuma mika gaisuwar jage da fatar samun lafiya ga Shehu Abdullahi Jegebe, sarkin labari. Sarkin labari a bar ya huce.
Gaskiya.
To kana can kwance muna
da maganin alheri. Allah baka lafiya.
Baka lafiya.
Amin sama amin. To bari ni kuma mika wannan ta'aziyya ga mai sauraren mu yau da kullun, injiniya mai guru muke rikon ta gura, wanda yake Allah ya yi wa yayan mahaifinsa rasuwa a ranar Laraba, wanda aka fi sanin ta da suna Gwaggo Ige Kurusu a Bodinga. To Allah ya gafarta mata. Wannan kuma sako ne da ta fito daga mai sauraren mu Hamidu Kalallabuwa a jihar Gifa, jamhuriyar Nijar. Yace yana mika sakon ta'aziyya zuwa ga al'ummar garin Gudumariya bisa rasuwan sarkinsu na wato wannan gari kenan da ake kira Arifa Waruma, wanda ya rasu a garin na Gudumariya. Yace Allah ya ji kanshi kuma Allah sa ya huta. To sai kuma wannan taya murda ne na nadin sarauta ga Fahad Sabe Salmanu mai addu'a, wanda mai girma uban kasa Galadiman Daura hakimin mai addu'a zai nada shi sarkin dawa. Za a yi wannan nadi ne a yau Asabar da safe da bisalin karfe 10 a fadar mai girma Galadiman Daura hakimin mai addu'a. To wannan ko sako ne daga babawo Matu mai addu'a a jihar Katsina a madadin iyali da abokan arziki. To Allah sa a yi wannan nadi lafiya. Shi ko sarkin dawa. Sarkin dawa ba su ne masu zuwa farautar namun daji da sauransu ba.
Kai ma. Shiga zangon gaishe-gaishe muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Gogo na Goma a Zaria da Muhammad Arwatu a Abuja, sai inna mai koko a unguwar Bishar Zaria da Hajiya Titin Lagos a Kaduna da na mai koko Aliyu Kogoro, Allah ya sa haka sunan na yake. Sai gaisuwa zuwa ga Baba Idi a unguwar Bashar da Kawo Sama'ila a unguwar Bashar da Talatu da Ahmadu Ma'azu da matansa da Inna Baba dukansu a unguwar Bashar da baban uwani a layin Alasure na Kano da Maryam da uwani, sai Bensa a Abuja da Binta a Magama da Yar Bauchi a birnin Abuja, sai yaya Umar da Rukayya da Bibi Hafsat a Kaduna. Gaisuwa zuwa ga Aisha da ƴaƴanta Aisha da Zainab a Zamfara, sai Bilkisu da mai gidanta a Abuja da Usman da iyalansu a Kano. Gaisuwa zuwa ga Halima Abdullah Aisha da kananta Faruk Maryam Ahmed da Usman, sai kuma Amarya Shukura da Husna. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Hajiya Zainab Marshall a Abuja da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma wannan sakon gaisuwar abin ya huce daga Ahmed Baba Achuku a garin Sawama a Ghana. Yace yana mika gaisuwa ga sarki na Madina a Sawam da mahaifiyarsa Umma Hassana da Alhaji Imrana da Antisi Kaulin Accra. To bar kuma na mika gaisuwar sada zumunci ga Malam Sita Dikko a unguwar Afirasi a Sawam da Malam Abdul Ganiyu a Zango Sawam da kuma Alhaji Imrana Madaha a Zango Sawam da Tijo Arziki da Malam Adamu Bayawa jikan John Muhammad da Haji Aso Eba Amadu a dukkanin su a Sawam da fatan sun tashi lafiya.
To ma dalle kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da ka bari mu jire da wadannan gaishe-gaishe da ke hannuna da aka aiko ta hanyar sada zumunta WhatsApp. Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Jeral Ishaya Kure da Abdul Salam Muhammad sai Samuel Sambangi da Salamatu Danjuma. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Buba na kan kwana miya. Allah ya sa haka wannan sunan yake na kan kwana miya da Tasindi Gata da Jadison Madison da Danjuma Sadiya sai Sikidiya Angel da Jacob mai gida. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Ayuba Matu da Dr. Bakari Ibrahim Bunga da Sam mai samari sai Ezekiel Gomos da George Pam. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Ambassador Emmanuel Peter D da Ibrahim Bala sai Haruna Mohammed Katina. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Lado Tambay da iyalinsa da Iliya Sallo da Desmond Chalom sai Martin Kadans da Yasmi Diga. Allah sa haka nan suna yake sai Michael Saidu da Rabra Akila Adamu sai Haruna D Gaga da fatar an tashi lafiya.
Shekara wajen goma sha 20 tunda an 2007 ya kai mu to har yanzu tabbajin hawo domin waka ba ina jin dadi na murna kamar wannan ranar saboda ni sabkar kare wa kallon sabka kamar wuri kamar bata ishe ni ba kuwa ina so kare kuma in yi da ka zo kuma ka fara kamar ku na zo na fari wanda ganga ake bugawa ayi gangami mu kuma na buga ta yau dan yaran kasa ni na kira ga yan Niger mazan mu da mata ku buɗe kunnuwa ku ji ka sako na da ni zan fada idan an dauka da kyauya na magani a cikin shi kaga ba ta yi gumi ba siyasa a cikin shi babu tsokar ra'ayi a cikin shi babu tsayin zuciya gani to wani wakal a kullum ina yi ta kullum ne ina yi ta tana san da wannan maganar tsohuwa ta bukwa to ki gani ina yi ta ita bakan da miyata ba to kuma sunan wajen ma'ina sa su tun da kowace wakil da na yi a kullum ne da ta ne ta ba.
Ai na da Aisha ma kamar kana santa na san dai wata Aisha ce dai wanda dai
ita Aisha ita gudun saboda ita mun ka kari ta kai wannan shi ba ina zama da Aisha a Najeriya lokacin da ga ina wannan kuwa to lokacin da yake recording din alwat yana fari amma sa ba wakal Aisha a cikin wakon da zai aiki shi akwai wani wani wanda ke ba kallon wasan kana cin shi to shi yana san wakar kan mu to dai labarin kana na cin shi do ina shi bududu sabo alwina sai ce mun awa a cikin albin da kai kasa Aisha ita ba sa ba ita a kasa sai to biya kudin to shi biya kudin na Aisha kai zakka cikin da kudin shi ne shi ne ba ta kudo alwina na wani asan ma duniya gaba ɗaya ba lokaci
ai ko a wurin biki in aka ce Aisha nan daga an buga ta ƴan mata tabarakallah masha Allah suna san Aisha nan
kuma ake kuma I want to know oh Aisha murmusa biji music for Aisha Musa for Aisha if you love me Aisha I need you Aisha I love you I love you ji kan sarki Aisha kin gani kuma akwai wani da abu da yanzu in ne waka inda kutu to kin gani jama'a sun mata ta ana sarda saboda kalamin da suke ciki saboda salon da yake wakar salon da yake wa mutane abin dare a ciki ko saboda daika kin gani yana daga cikin aikin da ake kuma yana nuna ki an ba aiki ƙarfi ba
to kamar tsawon wannan lokaci da ka fara wannan waka wasu irin matsaloli ko kalubale
to shi dai kalubale na farko da muke gari da na samu shine wajen tallafi tunda yau za ka yi albumu sai ka zo kudin zama to yawanci mu muke zuwa kudin mu sai muke zuwa mu yi rikodin mu muke zuwa mu yi mai ni difficult din shi mu je mu sai da nan su ba fa tallayi kuma na biyu yanzu sai muka so cin wani ne wanda kamar su in gidan ba sa sauraron kin na gida a yanzu na waje yanzu zai dauki misali in kirki na mutum daga asin sallashi da ya samu mutum na Niger guda 20 da ke samu wani guri guda 40 guda 100 to muna cikin wani matsayi kalubu na shi ma to kuma na uku shine kuma kamar tallatawa kiyai zina hannun yanzu ba mu da ba tallata mana kuɗi ba kamar Najeriya ba kamar Senegal ba kamar Mali ba sai mu da masu tallatawa idan mu waka dan kana tan ba tallata maka to kullun ba ka samu irin abin da kai so ba za ka yi ta ne kawai a saurara a wuce shi kuma kamar ta ce yau wanda suke saurara sama internet da wanda suke janyo sama internet idan mu zuwa cikin kana da wani abu da zai shigo maka to mu nan Niger ba mu da wannan abubuwa mu sai nan gaba muna da muna yaki da magani ya kamata ni dan dai abin da mun tuki an samu riba saman aikin da ke ba
to yaya hulda ka take da sauran kamar irin kungiyoyi masu zaman kansu ko kuma wasu proje haka da suke kamar daukar mawaka su ba su horo ko kuma wasu abubuwa da yake makamantan haka
to mun ba hulda masu mai amman babu horo da ke ba mu nan ma kamar shiga ne kake babu wani horo da ke baka mai bana alaka da proje da wanda ana ana aiki sai aiki sake rayu
to ma da ni an wasa mu
gaskiya
muna godiya yawa muna godiya kwarai da gaske to baba yau labarin da zan baka ko labari ne na dan Zaria da Bakano.
Ke za a sha chapter wannan.
Dan zane ne wani dan zane ne baba da Bakano suka je neman aiki.
To
suka rubuta wasiƙar neman aiki aka dauke su aiki to abokai ne tun dama. To shikenan da suka tafi wurin interview.
Haka.
Sai aka fara kira mu Bakano.
To
da aka kira Bakano sai baba aka tambaye shi. Aka ce mishi tambayar farko. Wai wane ne shugaban kasa? To a zamanin Buhari ne. To aka tambaye shi wane ne shugaban kasa? Ya ce a'a Muhammadu Buhari. Sai aka ce to da kyau. Sai aka ce mishi to Najeriya ta samu wace shekara Najeriya ta samu ƴancin kai? Sai ya ce 1960. Sai aka ce mishi to wai cutar ƙanjamau tana da magani? To amma likitoci sun ce ba a tabbatar ba. Akwai magani amma likitoci sun ce ba a tabbatar da maganin ba. Shine aka ce to madalla da kyau. Sai aka ce to shikenan ya je ya kira na gaba. Tambayoyin sun kare kenan. Tambayoyin guda uku aka mishi. Sai aka je aka kira ya je gaya ma
Danzariya ma
zanzagi. Sai shi abokin sai ce da ni gani aka tambaye ka ya ba shi sata ansa ba. Sai ce wai na farko idan ka je ka ce Muhammadu Buhari.
Tambayar farko.
Tambayar farko. Tambaya da biyu ka ce dubu.
Ana
1960.
Amma likitoci ba su tabbatar ba. Na'am, to
bari. Shikenan, da aka je aka ce mu farko da aka ce miki ya sunanka. Sai ce Muhammadu, shugaba Muhammadu Buhari. Sai aka tambaye shi shekarunka nawa? Ai, wace shekara aka haife ka? Shi kuma ɗan mutane ne.
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.